إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi na Masjidut Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu a cikin unguwar GRA dake garin Azarai a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 78 na tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu an da muke karatu a wannan yammaci na Alhamis 7 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dade da 1 ga watan 12 shekara ta 2022 idan ba a mance ba a wannan tarihi da muke karatu na Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ba mu gushe ba muna bayani dangane da matakai da Sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda da shi ya bi wajen ayyana Sayyidina Umar a matsayin jagoran da zai maye gurbinsa muna mataki na ƙarshe wanda Sayyidina Abu Bakar ya taka wajen ganin ya cimma burinsa ya aiwatar da manufarsa kan nada Sayyidina Umar a matsayin jagora na al'umma musulmi wannan mataki na ƙarshe bayani ya gabata kan bayan Sayyidina Abu Bakar komai ya tabbatu sannan kuma sahabbai sun miƙa wuya sun sallama bisa zabi da yayi sai ya kira Sayyidina Umar ya kebe da shi yake masa nasihu da kuma wasiyoyi waɗanda za su taimaka masa su agaza masa bisa jagorancinsa da zai yi saboda yayi nasara a wannan jagoranci nasa a nasihar da yake masa mun karanta nasihohi da ya masa guda 2 muna kan na 3 ba mu kare bayani kan na 3 ba lokaci ya kure mana wasiya ta farko da ya masa wasiya akan tsoron Allah subhanahu wataala wanda wannan tsoro na Allah madaukakin sarki zai agaza masa wajen gudanar da jagoranci nagartacce zai agaza masa zai taimake shi wajen adalci kan al'ummar da yake jagoranta nasiha ta 2 da ya masa kiyaye dokokin Allah gurgurdon yanda Allah yake so da kuma yanda Allah ya tsara shine ya masa ishara kan cewar Allah madaukakin sarki akwai ayyukan da ya ayyana wa bayi su yi da rana wanda ba zai karba da daddare ba sannan akwai ayyukan da ya sanya wa bayi su yi daddare wanda in suka yi da rana ba zai karba ba yana masa ishara kan kiyaye iyakoki na Allah madaukakin sarki wannan zai sa Allah shi ma ya kiyaye masa nasa ya agaza masa bisa wannan nauyi da aka dora masa ka kiyaye Allah sai Allah shi ma ya kiyaye ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi cikin hadisi ihfazillaha yahfazka sai wasu nasiha sayyidina Umar ta 3 wadda akanta muka tsaya a halkar da ta gabata yake ce masa wa innahu la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariida, sannan har ila yau lallai ka sani ya kai Umar, la tuqbalu nafilatun, ba a karban nafila hatta tu'adda al-fariida, har sai an yi farilla, saboda farilla tana gaba da nafila. Yanzu da mutum zai aiwatar da farilla a rayuwarsa gaba daya yanda Allah yake so kuma ya yarda da ita ba tare da yayi nafila ba, Allah zai sa shi a aljanna. To amma misali mutum sai ya bar nafila farilla yayi ta aikata nafilfili, kana ga in ya mutu Allah zai sa shi a aljanna? Misali mutum baya azumin Ramadana amma azumin Litinin da Alhamis ba sa wuce shi, da azumin kwanaki uku na tsakiyar kowane wata ayyamul bid ba sa wuce shi, amma in Ramadan ya zo ba zai yi ba. Baya sallah asuba, azhar, la'asar, magariba, isha, amma yana tsayuwar dare zai raka'atayil fajr, zai sallar walaha, zai yi sunnatul dhuhur, zai yi sunnatul maghrib, zai yi sunnatul isha, zai yi wutiri, amma baya salloli biyar. Kana ga za su isan masa? Mutum zai fidda sadaka bayar, amma ba zai fidda zakka ba, kuma tare da cewa dukiyar ta kai a fitan mata da zakka. Kaga bayan da za a yi wannan ya shiga aljanna, ya yi watsi da farilla ya rungumi nafilfili. Amma misali mu kaddari mutum iya farillan ya tsaya bai ƙara nafilfili ba, matuƙar ya yi gwargwadon yanda Allah yake so yadda da shi, to zai sa Allah zai sa shi a aljanna. Saboda wani Balarabe na ƙauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi annabi akan addinin musulunci, annabi ya masa bayanin sallah, salloli guda biyar. Sai ce yanzu salloli guda biyar din nan idan na kiyaye su ban ƙara komai akan su ba, zan shiga aljanna? Annabi ya ce masa ne, ya ambata masa azumin watan Ramadana, ya ambata masa aikin hajji, ya ambata masa zakka, ya ce waɗannan duka in na kiyaye su ban ƙara komai a kansu ba, zan shiga aljanna? Annabi ya ce za ka shiga aljanna. Sai ya juya ya tafi ya ce wallahi ba zai ƙara a kai ba kuma ba zai rage ba. Annabi ya ce to ya rabauta in har da gaske yake, ma'ana inda gaske yake zai cika su yadda aka masa bayani, ko da bai ƙara wani abu a kai ba, matuƙar bai rage ba, to ya rabauta. Riwayar Imam Muslim, aflaha wa abihi in sadaka, ya yi babban rabo in har da gaske yake cewa ba zai rage komai a kai ba, ba zai ƙara ba. Ka kenan idan mutum ya kiyaye farillai, to wannan ya rabauta babban rabo. To yanzu cewa da Khalifa Abubakar, Allah ya dade shi, yayi cewa Allah maɗaukakin sarki baya karɓan nafila har sai an yi farilla, baya karɓan nafila har sai an yi farilla. Akwai hadisin da muka karanta na Imam Tirmidhi wanda aka samo daga Abu Huraira, Allah ya dade shi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi shay'an qala ar-rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu' فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا. wannan hadisi ne wanda yake ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa an samu daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle farkon abin da za a fara yin hisabi wa bawa akan saranan tashin alkiyama shine ita ce sallarsa in har sallarsa ta yi kyau to wannan ya rabauta kuma ya tsira wa in fasadat in kuma sallarsa ta lalace ma'ana bai tsaida ita yanda ya kamata ba ko kuma yayi wasa da ita to wannan faqad khaba wa khasira wannan ya tabe kuma yayi asara kenan bazai rabautu ba bazai tsira ba ya shige su shika fa in intaqasa min faridatihi shay'an idan aka duba sallarsa sai aka ga wani abu ya tauye wani abu ya ragu daga sallolinsa na farilla bai cika su a surar da ya dace cika su ba ko ya tauye bai cika ta su ba bai zo da su a kammale ba yanda Allah yake so ya yadda da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce unzuru hal li abdi min tatawwu ku duba ku ga shin bawa na yayi tatawwi yayi nafila idan an samu naqasu a sallolinsa na farilla sai Allah ya ce a duba a ga shin akwai salloli da yayi na nafilfili idan aka duba in akwai nafilfili da yayi fa yukammal biha man taqasa min al-fariida sai a zo da waɗannan nafilfilin da yayi a cika masa abin da ya tauye na daga farillarsa thumma takunu sa'iru a'malihi ala hada sannan sauran ayyukansa su ma su tafi akan wannan gacin za a duba a ga azumin sa idan azumin nasa ya cika yayi rabo na farilla kenan idan kuma bai cika ba sai a ce a duba a ga shin akwai azumi da yayi na tadawwi na nafilfili idan akwai sai a zo a cika ta masa azumin sa na farilla haka za a tafi zakka nan ma idan bata cika ba sai a ce a duba a ga shin akwai sadaka da yayi na nafilfili idan akwai sai a zo a cika masa zakkan sa haka sauran ayyuka gaba daya abinda zamu fahimta karkashin wannan hadisi kenan ko da farilla bata cika ba ana karban nafila to yanzu ya zamu yi mu hada wannan magana na sayyidina Abubakar da yace la tuqbalu nafilatun hatta tu'addal fariba ba a karban nafila har sai an yi farilla kaga yanzu wanda ya je ranar tashin kiyama farillar tasa bata cika ba wannan kamar yana nuna nafilan ma ba za a karba ba kenan an fahimci bayanin da kyau to amma a cikin hadisin Imam Tirmidhi wanda Abu Huraira ya fitar da shi na nuna cewar koda farillar bata cika ba ana karban nafilfilin wanda ran tashin kiyama nafilfilin da su za a cika farillar da ta samu na kasu farillar da mutun yayi ta samu na kasu ta samu tasgaro bata cika ba da nafilfilin za a cika ta masa su to shine Imam Nawawi ya kafa hujja da wannan hadisi yake cewa tasihun nawafilu wa tuqbalu wa in kanat al faridatu naqisa yace nafilfili da bawa zai za su zama ingantattu kuma Allah madaukakin sarki zai karba daga gurin bayinsa koda ko farillar su da suka yi ta zamanto na kasashiya tauyayya inji Imam Nawawi dogaro da wannan hadisi da muka karanta to yanzu wannan hadisi a zahirin sa bai sha bamban da wannan magana na sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ba cewa la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariida ba a karban nafila har sai an yi farilla kaman a zahiri ya sha bamban sai dai kuma malamai sun yi kokarin fito da wajahin maganar sayyidina Abubakar ta yanda kuma bai yi karo da wannan nassi na hadisin ba suka ce za a iya daukan maganar sayyidina Abubakar Allah ya dade shi cewa ba a karban nafila sai an yi farilla yana nufin nafilfilin da suke da alaka da farillar nafilar da take da alaka da farillar idan ba a yi farillar ba ba za a karbe ta ba wani irin misali ne zamu kawo game da nafilar da take da alaka da farilla misali sallar azhar akwai sunnata da ake yi sallar magriba akwai sunnata da ake yi yanzu mun dauki sallar magriba akwai sunnatul maghrib ita ce raka'o'i guda biyu da ake bayan sallar magriba mutum sai ya zo bai yi sallar magrib ba sai ya ce bari yayi sunnatul maghrib sai zo yayi raka'o'i guda biyu na sunnan magriba za a karbi wannan raka'o'i guda biyun alhali bai yi magriba ba kaga ba za a karba ba suka ce to za a karbauki magana Abubakar a wannan madaukar za a fiskanci magana Abubakar ta wannan mafiskantar cewa da yayi ba a karban nafila har sai an yi farilla yana nufin nafilfilin da suke allake da farilla amma idan ake a gefe suke masu cin gashin kansu ba su ta'allaka da farilla ba sayyidina Abubakar ba shi bane maganar sa zai zama ya tafi da wannan nassi na hadisi da muka karanta ina fata mun fahimci bayani wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan magana na Abubakar Allah ya yarda da shi kan cewa mutumin da yayi azumin watan Ramadana bai kammala ba misali galibi mata mun san yana da wahala su samu daman azumtan kwanaki 29 ko 30 na watan Ramadana gaba daya yana da wahala dole in ma ko sababin ciki ko sababin shayarwa ko sababin jinin al'ada ya hana su samun daman azumtan Ramadana gaba daya za su iya samun daman azumtan wani sashe nasa amma wasu kwanaki sai zama ba su samu daman azumta ba sai bayan Ramadana din su rama to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwadaitar cewar duk wanda ya azumci Ramadana fa atba'ahu sittan min Shawwal sai ya bi Ramadanan da kwanaki 6 daga watan Shawwal wannan yana daidai da wanda yayi azumci shekara guda fa ka'annahu sama dahara wannan tamkar yayi shekara ya shekara yana azumi ne sai suka ce wannan magana na Abubakar za a kafa hujja da shi kan cewar wanda yayi Ramadana bai kammala ba ana bin sa bashi ba shi da damar ya zo yayi azumi 6 daga Shawwal saboda me saboda sayyidina Abubakar ya ce la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariida ba a karban nafila har sai an yi farilla yanzu wanda ta samu dama ko ya samu dama yayi azumi 22 daga Ramadana kaga ana bin shi azumi 8 ko azumi 7 ko sai ce a to yanzu tunda an sha ruwa bari na yi 6 daga Shawwal din nan in yaso daga baya kuma na zo na rama sauran guda 7 din da ake bi na ko kuma sauran guda 8 da ake bi na suka ce koda ya fara yin 6 na Shawwal ba su karbu ba me yasa saboda sayyidina Abubakar ya ce la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariida sai ya kammala Ramadanan sa gaba daya azumi 7 din da ake bin sa sai ya biya idan ya biya kaga yanzu zai amsa sunan yayi Ramadana kwana 29 ko 30 to daga nan kuma sai ya zo yayi azumi 6 daga Shawwal sai Allah ya karba amma idan bai biya ba ya fara yin 6 daga Shawwal din wannan 6 daga Shawwal din da yayi Allah bai karba ba saboda sayyidina Abubakar ya ce la tuqbalu nafilatun hatta tu'adda al-fariida ba a yin nafila har sai an gabatar da farilla in an gabatar da farilla sai a zo a yi nafila kenan wanda ake binta azumi har sai ta biya azumin da ake binta sannan ta zo ta yi 6 daga Shawwal din to anan ne za ta samu wannan falala da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ambata wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan magana na Abubakar kan cewa in ana bin ka bashin azumi baka da damar kai azumi 6 daga Shawwal har sai ka biya wannan azumi da ake binka wasu kuma sun tafi kan cewa a'a ba lallai bane zaka iya ana binka azumi 10 in ka yi wannan 6 kuma daga baya sai ka zo koda ba a cikin Shawwal din ba a cikin wasu watanni daban ka zo ka rama azumin da ake binka saboda maganan ummul mu'minin Aisha Allah ya dada ita cewa akan bi su bashin azumin Ramadana ba sa samun daman biya sai a watan Shawwal watan Sha'ban kuma daga shi sai Ramadan shin za a ce su Aisha ba sa yin sitta min Shawwal? Zai wahala a ce ba sa yi, saboda duk wani abu da yake da falala zaka ga sahabbai su ne a gaba gaba matakin farko wajen aiwatar da shi. To Aisha kuma ta ce galibi sukan jinkirta rama azumin su har sai watan Sha'ban ya kama. To kaga ba inda za a ce ba sa yin azumi shida daga Shawwal din nan. Kenan dai wannan maganan na Sayyidina Abubakar ba za a kafa hujja da shi kan cewar dole sai an yi bi an biya azumin da ake bin ka sannan in ka zo kai sittan min Shawwal ka samu wannan falala ba. In baka biya ba ka fara yin sittan min Shawwal daga baya ka zo ka biya ba za ka samu wannan falalar ba. Wannan magana na Sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ba za a kafa hujja da shi a wannan gaban ba. Wannan ita ce wasiya ko nasiha ta uku da Sayyidina Abubakar ya yi wa Sayyidina Umar Allah ya dade su, cewar ya yi ƙoƙari ya kiyaye farillai sannan kuma ya biyo baya da nafilfili. Wannan shi ma zai taimaka masa ƙwarai da gaske wajen jagorancinsa, jagoranta al'umma da yake idan ya kiyaye farillai da nafilfili na Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya kiyaye shi a kan jagorancinsa da yake na al'umma, ya yi nagartaccen jagoranci kuma ya ci nasara a jagorancinsa. Sai nasihar ta hudu ga Sayyidina Umar, shi Sayyidina Abubakar kenan, yace fa innama faqulat mawazinu man faqulat mawazinuhu yawmal qiyamati bittiba'ihimul haqq fid dunya wa thiqaluhu alayhim wa huqqa limizanin la yudha fihi illa al haqq an yakuna thaqila. Yace kai Sayyidina Umar ka sani, in fa innama faqulat mawazinu man faqulat mawazinuhu yawm al qiyamati bittiba'ihim al haqq fi dunya. Yace ka sani ba komai yasa wadanda ma'aunin su yayi nauyi, ba komai yasa shi yayi nauyi ba face bin su ga gaskiya a duniya. Duk wanda kaga ma'aunin sa na lada yayi nauyi, ba komai yasa wannan ma'auni yayi nauyi ba sai dan bin sa ga gaskiya. Kenan in kana so ma'auninka yayi nauyi to ka kiyaye gaskiya, ka lazumci gaskiya, ka dawwama akan gaskiya, shike sanya mizani ya zamanto mai nauyi. Mafi girman gaskiya kuma shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala da kiyaye dokokin Allah, saboda duka akan gaskiya suka tsayi, addinin Allah akan gaskiya ta tsayi, magana Allah akan gaskiya aka gina ta, Allah ya gina magana sa qauluhul haqq. To duk wanda kaga ma'aunin sa yayi nauyi na lada, ba komai yasa yayi nauyi ba sai dan bin sa ga gaskiya a duniya. Saboda haka kai ma Umar, idan kana so ma'aunin ka yayi nauyi to ka lazumci gaskiya, kai riko da addinin Allah shine gaskiya, babu addinin da yake gaskiya da banda addinin Allah subhanahu wataala. To yanzu idan yayi riko da addinin Allah, Allah ya sanya mizanin sa ya zamanto mai nauyi, wannan alama ce da take nuna cewar zai yi nagartaccen jagoranci. Saboda wanda mizanin sa ya zama mai nauyi zai zamanto nagartacce, in ko ya zama nagartacce jagorancin sa shi ma zai zama nagartaccen jagoranci. Kaga yanzu yana ta bashi hanyoyi ne da za su agaza masa, su taimaka masa ya ci nasara bisa wannan nauyi da aka dora masa, ya zamanto yayi ya kare salin alin, ya fita babu wata nauyi da yake kansa wanda Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama. Saboda Sayyidina Umar mutum ne mai tsantseni, mutum ne mai gudun abin da zai je ya zo, musamman tsakaninsa da Ubangijinsa. To shi yasa Sayyidina Abubakar yake dora shi akan turba da za ta taimaka masa wajen aiwatar da wannan jagoranci, yayi ta ya kare lami lafiya, yayi ta ya kare cikin nasara. Sai ce wa hukka li mizanin la yudha fihi illa alhaq an yakuna thaqilan. Yace tabbas ma'aunin da ya zamanto gaskiya ne a tattare da shi ya cancanci ya zamanto mai nauyi, ma'aunin da ya zamanto cike yake da gaskiya ya cancanci ya zama mai nauyi. Kenan duk ma'aunin da aka tika shi da gaskiya, ko shakka babu ya cancanci wannan ma'auni ya zaman to mai nauyi. Yace wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu yawm al-qiyamati bittiba'ihim al-batila wa khiffatihi 'alayhim wa huqqa limizanin la yudha' fihi illa al-batila la yudha' fihi illa al-batilu an yakuna khafifa. Yace sannan kuma har ila yau kai Umar ka sani waɗanda ma'aunin su yayi sakwa-sakwa, ai ba komai bane ya sanya ma'aunin nasu yayi sakwa-sakwa sai dangane da bin su ga ƙarya a duniya, waɗanda suka rungumi addinin ƙarya. To wannan addini na ƙaryan ba zai taɓa sanya ma'aunin su ya zama mai nauyi ba, sai dai ya zama sakwa-sakwa, ya zama sama, ba zai taɓa yin ƙasa ba. To waɗanda suka rungumi ƙarya, suka riƙe ƙarya a addini, suka riƙe addinin ƙarya a mu'amalar su ƙarya, zamantakewar su ƙarya, ɗabi'un su ƙarya, maganganun su ƙarya, to wannan bayan da za a yi ma'aunin su yayi nauyi. Kenan ba komai ya sa ma'aunin su ya zama sako-sako ba, sai dan riƙo da ƙarya da suka yi, da rungumar ƙarya da suka yi a duniya, wannan shi ya sanya ma'aunin su yayi sako-sako ya zamanto ba shi da nauyi. Shine a ƙarshe ke cewa wa huqqa limizanin la yudha fihi illa al-batilu an yakuna khafifan. Yace tabbas ma'aunin da ba a sanya masa komai ba sai ƙarya, ya cancanci ya zamanto maras nauyi, ya cancanci ya zamanto ɗan shafai maras nauyi. Ma'aunin da ba a sa masa komai ba sai ƙarya, wannan ma'aunin ya cancanci ya zamanto maras nauyi. To wannan wasiyar ta hudu ta kunshi jan hankalin Sayyidina Umar akan riko da addini, sannan ta kunshi jan hankalin Sayyidina Umar a duk mu'amalar sa da zai ya sanya gaskiya ciki, duk maganganun sa da zai ya sanya gaskiya ciki, kar a samu ƙarya a ciki. Idan aka zama tsantsa al'amuransa da ɗabi'unsa da mu'amalansa da maganganunsa ya zamanto duka 100% cike suke da gaskiya, to wannan ko shakka babu zai samu agaji da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan gagarumin aiki da aka ɗora masa a wuyansa na jagoranci. Kenan riko da gaskiya a matsayinka na shugaba dalili ne da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya agaza maka akan jagorancinka, ya taimake ka akan jagorancinka, ka yi nagartaccen jagoranci ta yanda za ka tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ka yi firi gaban Allah. Duk wanda ya yi jagoranci ya jagoranci al'umma, ranar tashin alkiyama za a zo da shi a ɗaɗɗaure a tattamke, menene zai warware shi? Adalcinsa da ya yi a wannan jagoranci nasa, gaskiya da ya yi cikin wannan jagoranci nasa. Yasa Allah ya taimake shi ya yi nagarta, har ma sun samu wani matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, innal muqsitina yawmal qiyamati ala manabira min nurin an yaminin rahman wa kilta yadayhi yamin. Hadisi ingantacce. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suke jagorori masu adalci, an ce masu adalci wanda suke sa kowane abu a bigiransa, wanda ba su zalunci al'ummarsu ba, sun yi abin da ya dace wa al'ummarsu, sun musu adalci, sun musu nagarta wajen jagorantarsu, annabi ya ce ranar tashin alkiyama suna kan mimbari mai haske, Allah zai ɗaukake su, Allah zai karrama su saboda adalci da suka yi a jagorancinsu, sai Allah ya sanya musu mimbari na musamman wanda ba kowa zai samu wannan ba sai su ranar tashin alkiyama. Mimbari wanda yake mai haske, an yaminin rahman, a ɓangaren daman Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka ce an yaminin rahman a daman Allah, karka ɗauka Allah kamar yadda kai ma kake da dama da hagu, shi ma haka ne, a ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Allah ya ɗaukaka ya zamanto ya kaman yayi kamanceceniya da halittarsa. Allah ya daukaka daga haka. Shi yasa annabi ya ce wa kilta yadaihi yamin, dukka hannayen Allah duka dama ne, mu ne muke da dama da hagu, amma Allah madaukakin sarki duka hannayensa dama ne. Allah yana da hannaye guda biyu, amma ba mu san siffarsu ba yaya suke. Ya tabbatar wa kansa manzansa, ya tabbatar masa, dole mu tabbatar masa kuma mu sallama mu yadda mu miƙa wuya. Amma yaya siffarsu take ba mu sani ba, ba dai irin namu ba ne, saboda ne laisa ka mithlihi shay, ba wanda yake kamar Allah, ba wanda yake kwatankwacin Allah. Amma nan ba shi ke nuna a kore wa Allah abin da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar wa kansa na siffa ba. Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannu. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Yahuda suka ce yadullahi maghlula, hannayen Allah a tamke suke, kamar suna tuhuma Allah da ruwa. Subhanallah. Allah sai mayar musu da martani. Allah ya la'ance su akan wannan mugunyan magana, mummunan magana wacce ta yi muni kwarai da gaske. Walu'inu bima qalu, Allah ance su akan wannan maganar tasu. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu, Allah ce bal yadahu, a hannayen Allah guda biyu mabsutatani, a shimfiɗe suke. Yunfiqu kaifa yasha, yana ciyarwa ta yanda ya ga dama. Ka kenan maganar da suka yi ƙarya suka yi, suka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ɗabi'a ne cikin ɗabi'u na Yahudawa. Kaga annabi ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala hannaye guda biyu, kuma Allah ma ya tabbatar wa kansa. Sai mu tabbatar wa Allah kamar yadda ya tabbatar wa kansa, kuma annabinsa ya tabbatar masa. To wannan dai hadisin da muka karanta zai fito mana da falalan shuwagabannin da suka yi nagarta wajen jagorancinsu, kuma suka yi adalci wa al'ummarsu. Sannan ranar tashin kiyama, cikin hadisin Bukhari da Muslim, akwai mutane guda bakwai da za su samu kansu ƙarƙashin wata inuwa ta Allah maɗaukacin sarki, wanda babu wata inuwa sai ita. Ranar da rana da muke ganinta wacce take fitowa ta gasa duniya, za ta zamanto tsakaninta da kawunan mutane bai wuce kamu ɗaya ba, tsayin damtsan hannu. Ƙwaƙwalwa tana ta farfasa, gumi zai haɗiye wani kamar ya faɗa cikin teku, wani kuma gumi zai kawo masa wuya yana ƙoƙarin haɗiye shi, wani gumi zai kawo masa kafaɗa, wani gumi zai kawo masa cibi, wani kunkumi, wani gwiwa. Gwargwadon ƙarfin imaninka da taƙawanka, gwargwadon ƙarancin rufe gumi gare ka. Yanzu wanda gumi ya rufe shi, galibi za ka tarar fajirai ne da fasikai da munafukai, su ne za su wahala da wannan gumi. Gumin yadda ka san tafashasshen ruwan zafi zai ta gasa su, wannan tun ma gabanin a zo a yi hisabi. Allah ya tsiratar da mu. To a wannan rana akwai mutane guda bakwai da su ba za su samu kansu cikin wannan wahalar ba, suna ƙarƙashin inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce babu wata inuwa sai ita. To daga cikinsu akwai jagora, shugaba wanda yake nagartaccen shugaba mai adalci, mai tausayin al'ummarsa, wanda ya musu nagarta a jagorancinsa, bai zalunce su ba, bai tauye haƙƙoƙinsu ba. To shine sayyidina Abubakar yake ƙoƙarin ɗora sayyidina Umar kan tafarkin da za ta taimaka masa ya zamanto mai adalci, ya zamanto mai gaskiya, ya zamanto mai nagartaccen jagoranci ga al'ummar da yanzu aka ba shi danka amanarsu a hannunsa. Sai nasiharsa ta biyar ga sayyidina Umar. Kaga wannan duk nasihohi ne sayyidina Abubakar yake yi wa sayyidina Umar a matsayin wanda zai maye gurbinsa ya zama jagora. Kaga ya kamata a ce idan mutum ya zama jagora a yau, ba wai murna za a je a masa ba, a je a masa nasihu, irin waɗannan nasihu da wasiyoyi da sayyidina Abubakar ya yi wa sayyidina Umar. Za ka je ka masa murna saboda an danka amana a hannunsa, wanda adalcinsa shi zai sa ya tsira gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ai, ba abun murna ba ne, abun jaje ne wannan, a jajanta wa mutum. Saboda duk abin da kai fa za a rubuta, mala'iku suna nan a madakata, duk abin da mutun yayi karami ne ko babba za a rubuta masa a littafinsa. To wasiya ta biyar da sayyidina Umar ya samu daga gurin sayyidina Abubakar Allah ya dada su gaba daya yake ce masa inna Allaha dhakara ahlal jannati fa dhakarahum bi ahsani a'malihim wa tajawaza an sayyi'atihim fa idza dhakartuhum qultu inni akhafu alla akuna min ha'ula. Yace ka sani ya kai sayyidina Umar Allah subhanahu wa ta'ala dhakara ahlal jannati, Allah ya ambaci yan aljanna, fa dhakarahum bi ahsani a'malihim, sai Allah ya ambace su da mafi kyawun ayyukansu, wa tajawaza an sayyi'atihim, sannan Allah ya kauda kai daga munanansu, ma'ana ya musu afuwa bisa ayyukan da suka aikata munana. Yace fa idza zakartuhum, idan na zauna na tuno yan aljanna da yanda Allah ya jinjina musu da kuma irin tanadin da Allah madaukakin sarki ya musu, qultu, sai in ce a raina inni akhafu alla akuna min haula, ina tsoro kar in zama bana daga cikin waɗannan ba, saboda Allah ya musu tanadi na gani na fada, Allah ya musu tanadi na musamman, ya ambace su da kyawawan ayyukansu, kuma ya ambaci irin tanadi da ya musu na musamman. To sai ji tsoron karfa a ce yayi asara ya rasa samun kansa cikin irin waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki ya musu tanadi na musamman. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'una lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'una salamun qawlan min rabbir rahim. Kaga wannan tanadi ne cikin tanadi masu tarin yawa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa yan aljanna. Inna ashabal jannati, Allah ya ce lallai su ma'abota aljanna, yan aljanna kenan. Al-yawma, a yau ranan tashin alkiyama, fi shughulin fakihuna, menene ma'anan shugulin? Malamai na tafsiri sun yi ƙoƙarin fito mana da ma'anan shugulin. Ma'anan shugulin suna cikin daɗi da annashuwa, kuma sun shagaltu da wannan daɗi da annashuwa. Ya shagaltar da su daga tuna duk wani abu da zai ɓata musu rai, duk wani abu da zai so sa musu rai, ni'ima da suke ciki, daula da suke ciki, walwala da suke ciki, ta shagaltar da su daga ɓacin rai, ta shagaltar da su daga baƙin ciki, ta shagaltar da su daga tuno abin da zai so sa musu rai. Kai hatta danginsu waɗanda suke ƴan wuta, ta shagaltar da su daga tunosu, saboda in ka tuna ɗan uwanka da yake cikin halin kaito, ai zai ɗan so sa maka rai ko? To su ƴan aljanna babu wannan tunanin. Me yasa? Saboda hum fi shughulin, suna cikin wani shagali wanda yake faranta musu ta yanda ya shagaltar da su daga tuno, in ma ɗan uwansa ne, a in ma matarsa ce, a in ma mahaifinsa ne, in ma wane ne sa ne, wannan shagalin da yake ciki da yake dadada masa ya mantar da shi tuno wancan, shine hum inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin. Haka malamai suka fassara cikin malaman tafsiri, suna cikin shuguli da zai shagaltar da su na dadadawa, na farantawa, na annashuwa, na walwala, na daula, na jin dadi, zai mantar da su duk wani bakin ciki, zai mantar da su duk wani dan uwansu wanda ya zama fandararre fi tsararre, ko da dan sani ba zai tuno shi ba, saboda yana cikin shuguli da zai mantar da shi, inji Allah subhanahu wataala. Akwai hadisi na Abu Huraira wanda annabi ya yi ƙoƙarin fito mana da ma'anan shugulin ɗin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake mafi ƙasƙanci cikin ƴan aljanna, ma'ana wanda matsayinsa yake can ƙasa-ƙasa cikin ƴan aljanna, shine wanda aka bashi matakai guda bakwai. Mun san aljanna mataki-mataki ne, matakin sama ya fi na ƙasa da shi, wanda ke sama ya fi na ƙasa da shi, wanda ke sama ya fi na kasa da shi. Kenan wanda yake can kololuwa, matakin da yake can kololuwa yafi kowanne ni'ima da walwala da daula da nishadi. Wanda kuma yake can kasa shine mafi kashi. To shine Annabi yake cewa wanda yake mafi kashi cikin ɗan aljanna shine wanda aka bashi mataki na bakwai. Zai zamanto a mataki na shida, mataki na bakwai din yana samansa. Matakai guda biyar kuma suna kasansa. Wannan shine mafi kashi cikin ɗan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan mutum zai kasance kullum wayewan gari. Za a kawo masa tire guda 300 na zinari, kowanne kuma kalansa daban, dauke da kayan ciye-ciye. Sannan kayan ciye-ciyen wanda ke cikin wannan farantin ba shi ke cikin wannan ba, wanda ke cikin wannan ba shi ke cikin wannan ba, kuma kowanne dadin sa daban. Ba wai ka ce wannan ya fi wannan dadi, wannan a'a, duka dadin su kai daya ne, tun daga na farko har zuwa na 300. Sannan idan ya ci na farko har zuwa na 300 duka zai ji kowanne ba kanwan lasa ba ne, in ji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Sannan idan ya ci na farko da na ƙarshe duka zai ji kowanne daɗinsa na musamman ne. Sannan za a zo musu da kofuna na zinari, shi ma kowanne launinsa daban, guda 300. Sannan kowanne abun shansa daban, wanda ke cikin wannan ba shi ke cikin wannan ba, wanda ke cikin wannan ba shi ke cikin wannan ba. Sannan idan ya sha tun daga na farko har ƙarshe, kowanne zai ji ɗanɗanansa yana can sama, bayan da za a ce wannan ya fi wannan zaki, wannan ya fi wannan zaki, wannan ya fi wannan zaki, in ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ya ce ya Ubangiji, wannan ni'imar da ka bani, wannan daular da ka bani, da zan ciyar da 'yan aljanna duka ba zai ƙare ba. In ji shi wannan ɗan aljannan da yake cikin matakin ma da yake mafi ƙasƙanci. Sannan a ƙarshen hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da matan hurul ain, wanda adadinsu ya kai mata 72, duka nasa ne. Mata 72, wannan banda matansa na duniya da ya zauna da su, wanda Allah ya masa gamdakatar ya shiga aljanna tare da su. Misali mutum yana da mata hudu a nan duniya, idan ya je sai a ƙara masa matan hurul ain guda 72, in ka hada guda nawa 76, in kuma mutum mata ɗaya ke da ita sai a ƙara masa da hurul ain guda 72, sai zama 73. In kuma mata uku yake da su sai a ƙara masa da hurul ain 72, sai su zama 75, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi ingantacce ne. Imam al-Busuri ya inganta shi cikin littafinsa Ithaful Khiyara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ɗaya daga cikin 'yan aljanna za a ba shi ƙarfin mutum 100 a nan duniya. Idan ya zo, abincin da mutum 100 za su ci shi kaɗai zai iya ci. Kaga mu yanzu za a zo aje maka abinci kala 10. Abinci kala 10 nan kowane ɗaya daga cikinsu zai wahala, kowanne a ce ka iya ka ci 1/10 ɗinsa. Zai wahala a ce kala 10 nan da aka aje ma, kowane ɗaya daga ciki ka samu dama ka iya ci. Sai dai ka cakuli wannan, ka cakuli wannan, ka cakuli wannan, ka ji cikinka ya cika. Baka mati rabin kowane ɗaya daga cikinsu ba. To amma shi ɗan aljanna za a ba shi ƙarfin mutum 100. Yanda mutum 100 za su haɗu su ci abinci, to zai iya cin abincin da mutum 100 za su ci, duk dai don ya ji daɗi, ya ji walwala, ya ji nishaɗi. Kai ga abincin ma amma ba halin ci, cikinka ya cika. To shi kuma yana da ƙarfi, yana da ikon cin abincin da mutum 100 za su ci. Yana da ƙarfi, yana da ikon shan abin shan da mutum 100 za su sha. Yana da ƙarfi, yana da ikon zuwa wa mata guda 100. Ƙarfin mutum 100 wajen saduwa Allah zai ba shi, subhanahu wa ta'ala. Allah zai ba shi. Duk dai don ya more, ya ji daɗi. Kaga wannan ya fassara mana shugulin da suke ciki. Suna shugulin kayan ciye-ciye, dama ai dai shi ne a nan duniya ko. A kansa ake ta faɗi tashi. A ce haram, a ci kaza, a danna wannan, duk kayan ciye-ciye ne. Daga abin da za a ci sai abin da za a hau sai abin da za a zauna. Shi ne fa kawai yake sa ake cin haramun ɗin. to an ninka maka yana can a aljanna ninkin baninkin na duniya kamar du yana tattare da wahalhalu inda yanzu abinci ko kala uku aka kawo Allah ba aka iya cinya ba to can kuma an baka karfin mutum 100 zaka ci abincin da mutum 100 zasu ci kuma za ka kawo maka su kala kala ga sunan ba iyaka kusan kala 300 wannan mafi kaskanci fa cikin yan aljanna sannan ina ce mata su ne daga cikin kayan alatu na duniya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i to an baka su ga su can sannan za a kawo maka yara gwanin sha'awa 300 su maka hidima wa ghilmanun mukhalladuna yaran da ba sa tsufa ba kazanta tare da su suna cikin maka dawainiya da hidima kawai an kawo su ne dan su maka hidima su maka dawainiya du akan haka ne fa ake ta cin haramun ake ta fadi tashi mutun yayi yahuta a duniya yaje kuma ya shiga bala'i a lahira to ga irin tanadin da Allah subhanahu wata'ala yi to sai ya zama wannan shugulin da suke ciki na ni'ima da daula sai ya mantar da su duk wani bakin ciki ya mantar da su duk wani abu da zai so sa musu rai shine inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna inji Allah subhanahu wata'ala menene ma'anan fakihuna malamai suka ce masururuna suna cikin murna suna cikin farin ciki suna cikin shagali wanda zai sanya su murna da farin ciki da ni'ima shine fakihuna inji Allah subhanahu wata'ala hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'una da su da matansu na duniya da suka zauna da su mu'minai na ƙware wanda suka shiga aljanna tare da su da kuma matansu da aka ba su na hurul 'ain suna nan suna kishingida akan gadajen su da aka musu shimfida ga almiski na tashi hankali na kwanciya ana jin walwala ana harbin iska ana nishadi ala al-ara'iki muttaki'un suna kishingide suna hutawa suna watayawa lahum fiha fakihatun cikin aljannan suna da kayan marmari nau'i daban-daban iri daban-daban kala daban-daban da wanda suka taba jin sunan sa a duniya da wanda babu su taba jin sunan sa a duniya ba saboda annabi ya ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar saboda a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba abinda tunda kake a rayuwanka baka taba ganin sa ido da ido ba na farin ciki da annashuwa da zai dadada maka akwai abinda baka taba jin labarin sa da kunnanka ba akwai abinda baka taba tunanin sa a cikin zuciyarka ba duk zaka same su Allah subhanahu wata'ala ya tanadar maka shine yace hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'una lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'una cikin aljannan suna da kayan marmari iri-iri da duk wani abu da suka bukata suka nema za a kawo musu shi a take mutum yana jin cewa a ransa yanzu ina son kaza zai ganshi a gaban sa ba sai ya yi wani wahalan nema ba ba sai ya je ya siyo ba ba sai ya je ya nemo ba a yana buri zai ga abun gashi a gaban sa ba wani wahala a ƙarshe Allah ya ce salamun qaulan min rabbir rahim sallama ce ta musamman Allah subhanahu wata'ala zai musu wannan sallaman da Allah zai musu ma yafi musu komai dadi a cikin zuciyarsu Allah subhanahu wata'ala mahaliccin kowa da komai yazo ya musu sallama ya ce salamun aminci ya tabbata a gare ku wannan sallaman da zai musu dalili ne da ke nuna cewa za su ci gaba da rayuwa cikin ni'ima cikin aminci cikin walwala tunda suka samu sallama daga gurin Ubangiji subhanahu wata'ala qaulan min rabbir rahim zai yarda da su yardan ba zai taba fushi da su ba har abadan abada to kaga ai waɗannan ni'imomi ne da in mutun ya tuna su a ce kuma baka ciki ai akwai tashin hankali to shine sayyidina Abubakar yake cewa inni akhafu an la akuna min haula fa idza zakartuhum idan na tuno irin ni'imomin waɗannan mutane na ƴan aljanna da irin tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya musu sai in ji tsoron karfa in zamanto bana daga cikinsu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim nuzulan abun sauka ne na musamman Allah ya tanadar musu kamar yadda in zaka yi bako zaka tanadar masa da abun sauka na musamman ai abincin da ka saba ci a gidanka in zaka yi bako ba lallai ka bashi irin wannan abincin ba zaka masa tanadi na musamman to irin wannan tanadi na musamman Allah yake yi wa ko yayi wa ƴan aljanna shine nuzulan min ghafurur rahim tanadi ne na musamman Allah yayi wa bakin sa ƴan aljanna min ghafurur rahim mai gafara ga bayinsa wanda suka yi suka nemi gafarar sai ya musu gafara arrahimu kuma mai jin kai mai tausayin bayinsa nuzulan min ghafurur rahim to sayyidina abubakar in ya tuna irin wannan daula ya tuna irin wannan ni'ima sai ya ji tsoron kar ya zamanto baya daga cikin dan aljanna din to amma me hikimar da ta sa sayyidina abubakar yake ambata wa sayyidina umar wannan bayani cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci ɗan aljanna ya ambace su da mafi kyawun ayyukan su sannan kuma ya kauda kai daga munanan su ni kuma abubakar idan na tuno irin daula da ni'ima da Allah madaukakin sarki ya musu sai in ji tsoron kar zaman tofa bana daga cikin su me hikimar da ta sa sayyidina umar yake sayyidina abubakar ke ambata sayyidina umar wannan yana masa ishara cewar Umar idan ka mai da hankali akan wannan jagoranci da zai dawo hannunka kai adalci ka rike amanan mutanen nan hannu bibbiyu abubuwan da suke bukata ka musu haƙoƙin su ka ba su kai iya bakin kokarinka to aljanna ita ce makomarka gashi kuma irin yanayin ɗan aljanna Allah ya ambace su da kyawawan ayyukansu su ɗan aljanna nagartattun ayyuka suke da shi to shuwagabanni da suke so su samu kansu cikin aljanna su ma dole ayyukansu su zamanto nagartattu dole su sauke haƙƙin da ke wuyansu na al'ummarsu in suna so su samu kansu cikin ɗan aljanna shi yasa sayyidina Umar aka masa wannan ishara sayyidina Abubakar yayi wa sayyidina Umar wannan ishara cewa fa idan kai nagartaccen jagoranci tabbas zaka samu kanka cikin ɗan aljanna da Allah ya ambace su da mafi kyawun ayyukansu sannan kuma ya musu gafara ya musu afuwa bisa munanan su to ni in na tuno su sai in ji tsoro kar in zambana daga cikin su to kai ma dole ne kai taka tsantsan saboda yanzu kana kan hatsari wannan amanar da aka baka rike ta yana da wahala sai ka yi da gaske sai ka jajirce sai ka doge sai ka mai da hankali kuma ka nemi agaji da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai ƙarshen wannan nasiha tasa ta biyar ko yace wa zakara ahlan nari sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci ɗan wuta fa zakarahum bi aswa'i halihim sai ya ambace su da mafi munin yanayinsu walam yadhkur hasanatihim Allah bai ambaci kyawawansu ba saboda duk ayyukansu sun kare a munana babu nagarta cikin ayyukansu yace fa idza zakartuhum idan na tuno ƴan wuta da kuma irin mummunan tanadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu qultu inni la arju an la akuna min ha'ula sai in ce a raina ni ina fata kar in zama cikin waɗannan in na tuno irin mummunan tanadi da Allah madaukakin sarki ya musu Allah ya ce inna shajaratal zaqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hanim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hanim dhuq innaka antal azizul karim ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu takaita bayani a nan sai Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗora daga wannan wasiya ko nasiha ta sayyidina abubakar ta biyar da ya yi wa sayyidina umar abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته